علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي أتبت لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سور من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خيفا duwan da ya azumci yini daya domin Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu ikon tsare na dubba da kuma sharuɗai na wannan ibada mai girma jiya Allah subhanahu wataala ya nuface mu da tsayawa akan aya ta 47 mun karanta wasu ayoyi da suke bayani akan manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke takaita mana manzanci na manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin ababe shida kamar yadda Malam As-Sa'di yake faɗa Allah madaukakin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai shaida sannan ya kasance mai albishir sannan ya kasance mai gargadi ya kasance mai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da izinin Allah sannan ya kasance fitila mai haskakawa kuma yace mai ya bayyana wa mu'minai cewa suna da falala mai girma a wajen Allah madaukakin sarki bayan Allah madaukakin sarki kafin wannan ayar a can baya yace wa a'adda lahum ajran karima Allah ya tanada musu lada wanda yake mai daraja insha Allah za mu ci gaba da kan aya ta 48 ولا تطع الكافرين والمنافقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى
Allah madaukakin sarki yake faɗa wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila subhanahu wa ta'ala yace kada kai biyayya ga kafirai da munafikai Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mai yake cewa cikin abin da ya saba wa shari'ar Allah madaukakin sarki in suka zo da abin da ya saba wa shari'a ba ruwanka da su wada' adahu kabar cutar wasu ka ketare ka kada ta yi maka tasiri cikin aikin da kake na isar da manzanci domin ba su kake yi wa aiki ba Allah subhanahu wa ta'ala kake yi wa wasu suna cewa a'a kai annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka cutar da su cutarwar an fassara ta wasu sun ce ta gefen annabi sallallahu alaihi wasallam wato fadin duk wani abu na kausa salafazi da sauransu zamu ji fassarar wannan tunda a cikin alqur'ani akwai wajaje da Allah madaukakin sarki umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bai kausa salafazi akan kafirai to nan kuma aka ce kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya cutar da su to kaga idan aka dau wannan fassarar sai ya zama wancan umarnin na kausa sawar ga waɗanda suka cancanci hakan yace wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki domin fa huwa kafika Allah madaukakin sarki ya isan maka wa kafa billahi wakila Allah madaukakin sarki ya wadatar ya kasance wakilan suka ce mufawwadan ilaihi wanda ake jingina mai al'amura Imam al-Qurtubi cikin tafsirinsa mai girma yake cewa kada kai musu biyayya cikin duk abin da suke baka shawara na yin sako-sako da addininka ko shawarar da suke baka na a zo a haɗu a tsakiya wanda kun san wannan na daga cikin dalilan saukar da kulliya ayyuhal kafiruna zuwa ƙarshenta kafirai ne suka so annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ya rasulullahi ko kuma ya Muhammad kamar yadda su suke faɗa mu muna cewa ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habib Allah ka bautawa gumakan mu shekara guda mu ma zan bauta wa Allah ka shekara guda sai mu raba kwanakin duniya da kuma shekaru. Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura da sauran ayoyi da suke tabbatar da haka. To Imam Al-Qurtubi yace wannan shine hanin da Allah subhanahu wataala yake yi wa manzon Allah da yace kar ya yi wa kafirai da munafikai biyayya. To sai yake cewa al-kafirina, waɗannan kafiran da aka ce kar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake musu biyayya, sune Abu Sufyan da Ikrimatu ibn Abi Jahl da Abi Al-A'war As-Sulami. Me faru yace sun zo sun ce ya Muhammad, ya kai Annabi Muhammad, la tadhkur alihatana bi su'in nattabi'uka, in har ka daina ambatan allolinmu da aibantawa, ka daina zaginmu. Haka suke faɗa, mutum sai yawo kan bata yayi dumudumu a ciki, in aka yi magana yace an zage shi. To yace in suka ce in ka daina zagin allolinmu za mu bi ka, to in kuma ya daina zagin allolinsu, tauhidin da ya zo da shi ai babu shi kenan. In suka zo suka bi shi, akan me za su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam? Akan san zuciya. Kaga hadakar ba za ta je ko ina ba. To yace wal munafiqina, munafikan da ake nufi a cikin wannan ayar kuma sune Abdullah ibn Ubay ibn Salul, shine jagoran su. Da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya da ta tabbatar da makomansa da kuma matsayinsa. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje mai sallah, yace karka sake yi wa irin waɗannan sallah. Maka samu mutanen banza da suka shahara da fasikanci da fajirci da bayyana laifi, idan suka rasu shahararrun maluma, manya-manya maluma na gari, ba sa musu sallah. Sai dai a tura wani da ba a san shi ba, bai shahara ba, shi zai je mai sallah domin ya zama tokoba ga sauran mutane. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Amma ba za a ƙi musu sallah ba, saboda musulmai suka mutu, amma saboda aikin da suke aikata kuma ya zamanto izina ga wasu, ba za a ce limamin gari ya je musu sallah ba, a'a, in aka kira ya wakilta wani. Haka Umar radiyallahu anhu yayi, idan aka yi rasuwa a garin Madina sai ya ce a hadara Hudhaifatu lis-salati alayhi, Hudhaifa ya taho domin ya yi wa wannan gawar sallah, in aka ce a'a, sai ya je sai ya ce musu sallu ala sahibikum, ku je ku yi wa dan uwanku sallah. To yace sai Abdullah ibn Sa'd shine munafiki na biyu da Annabi yace kar ayi mai biyayya, sai Tu'matu ibn Ubayriq shi ma wani munafiki ne rikaki a cikin garin Madina. To su kuma me yasa Allah madaukakin sarki yace kar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su, kada ya saurari abin da suke faɗa? Hazzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ala ijabatihi bi ta'illati al-maslaha, wai su suna kokarin zuga Annabi sallallahu alaihi wasallam da zaburar da shi da kwadaitar da shi akan ya amsa wa munafikan nan abin da suke faɗa, shine su ya saurari waɗancan abin da kafiran suke faɗa, a duba abin da suka zo da shi, ko ga shawarar da suka zo da ita fa. Amma waɗannan domin mutanen banza ne suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba, a duba a ga yiwuwar kasancewar wannan al'amari, yadda musulunci da wannan kafircin nasu yadda zai haɗu, dai a duba wani waje da za a iya jonawa, a haɗu a zauna lafiya. To wane ne baya son zaman lafiya? Wanda Allah madaukakin sarki ya yi duniya, gabanin ya halicci sammai da ƙasai, ya zuba arziki a gabanin halittar mutane, menene ya ce qabla خلق السماوات والارض 50000 سنه وكان عرشه على الماء. تو wanda yayi wannan duniyar yazo ya halicci mutane, ya halicci komai, yayi ta lokacin da babu wanda ya san ina ma yake. Amma sai da ya shigo duniyar aka haife shi, yazo yace Allah da ya nuna duniyar ba shi bane Allah subhanahu wataala. Allah ya bashi arziki ya gode wa wani, Allah subhanahu wataala ya halicce shi ya bautata wa wani. Yazo ya ce Allah uku, yazo ya nemi wani abu ya ce shi ne Allah. To wannan mutumin shi yake neman masifa, ko kuma musulmai da suke bautar Allah subhanahu wataala. Za ka ga ayo yadda duniya take tafiya, duk mummunan abu musulmai ake jinginawa, sauran kamar ba sa laifi, ko kuma abin da suke kai daga Allah madaukakin sarki yake. Kuma bayan kowa ya san cewar wahayin da ya zo daga Allah madaukakin sarki, addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine addinin gaskiya, ko da mutum bai amsa ba. Ibn al-Jawzi shi ma da ya zo kan wannan ayar a cikin littafinsa mai girma Zadul Masir yake cewa ya ayyuhan nabiyyu, da ya zo yace abinda zamu fada anan shine abinda muka fada a ayar farko ta wannan surar ya ayyuhan nabiyyu taqilla wala tuti'il kafirin wal munafiqin aya farkon surar an fada ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ka ci yayi dokokin sa ka bi umarni ka nisanci hani na Allah kada kai wa kafirai da munafikai biyayya to yake cewa dalilin saukar wannan ayar lalle Abu Sufyan da Ikrima da Abu al-A'wari sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fil muwada'ati allati kanat bainahum a zamani na sulhu da ya kasance tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su tsakanin shekara ta 6 kenan bayan hijira da kuma shekara ta 8 an yi sulhul hudaybiya an ajiye yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa da kawayen su tsawon shekaru 10 amma su suka warware alƙawarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude garin makka a shekara ta 8 bayan hijira yace da suka zo sai suka sauka a gidan abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai me hada abdullahi da wadannan kaga dama tincin akwai sanayya to su kafirai haka suke kullun suna tare da kafiran amma kuma a zahiri za su nuna suna cikin musulmai kuma suka sauka suka samu bakunci na mu'attib ibn qushayr da aljadd ibn qais duka munafikai ne fatakallamu fi ma bainahum sai suka zanta tsakanin su wa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiraye shi zuwa ga wasu al'amura suka bujiro mai da tayi kala kala domin waɗanda suke kan gaskiya ana yi musu irin wannan sai wannan ayar ta sauka yace muqatilu yace sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yarfudha dhikra allati wal uzza sun nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina ambatan lati da uzza allolin su gumakan su da shirman su wai ya daina aibatan su ya daina zagin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dinga cewa inna laha shafa'atan wai wadannan allolin nasu ma za su yi ceto ma na'buduhum ko illa li yuqarribuna ila allahi zulfa haka suke fada ba ma bautata musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki kusantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kiyamace haka yace sai wannan ayat ta sauka Imam al-Baghawi ya kara a cikin tafsirin sa domin a kara fitar mana da abin fili ya ambaci lokacin da suka zo sannan ya ambaci wani tayi da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da su yace sun sauka a gidan Abdullahi ibn Ubay bayan yaki na Uhud an yi shekara ta 3 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya bayan yin yakin Badr kun ga Badr kenan an yi shekara ta 2 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su aminci akan su fadi abin da suka zo da shi sai Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Sarh da Tu'mah ibn Ubayriq suka tashi tare da su suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Umar yana majlisin annabi sallallahu alaihi wasallam urfud dhikra alihatina allati wal uzza wa mana wa qul inna laha shafa'atan liman abadaha kadaina ambatan allulumu la ta da uzza da manata kadaina suka su adaina zagin su kuma kace za su yi ceto ranar tashin alkiyama wai su za su lakanawa annabi sallallahu alaihi wasallam irin da'awar da zai wa nada'uka wa rabbak sannan zamu rabu da kai ka bautata wa ubangijinka zamu barka kai ta da'awa a duk inda kake so a cikin jazirar larabawa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ai da'awar musulunci da'awar tauhidi ta kare in yaje yace gumaka za su yi ceto to ai ya zo ne akan ya tabbatar wa duniya gumaka ba za su yi ceto ba فشق ذلك على النبي فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سي wannan fadin nasu ya kuntatawa annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai nauyi sai Umar yace ya rasulullahi idhan lana fi qatlihi kamana izini mu kashe su fa qala sai yace inni qad a'taytuhum al-aman na basu aminci ayya Umar na basu aminci nace su fadi duk abin da suka zo da shi shi kuma idan ka baiwa mutum aminci ba za ka kashe shi ba an kawo wani don mu gane alƙawari a wajen larabawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba larabe ne an kawo komandan mutanen furus zamanin Umar an kamo shi a filin yaƙi da aka taho da shi sai aka kawo shi gaban Umar yana da wayo sai ce a bashi ruwa ya sha da aka bashi sai ya kisha a sai da yi dabara ya faɗi wata kalma mai harshen damu da shi yana nufin a bashi aminci ne su kuma sauran waɗanda suke wajen za su fahimci wani abu daban da aka bashi sai ya sha da aka bashi ruwan da farko sai yake sha yace ai tsoro yake kar kafin ruwan ya sauka a makogoran sama'a a kashe shi sai da aka bashi aminci sannan ya sha sannan ya fadu wasu maganganu masu nauyi wanda ba za a bashi ba da a ce babu wannan amincin to dabara yayi Allah madaukakin sarki ya datar da mu to su larabawa duk abinda duk kalmar da suka bayar suna tsayuwa akan ta to sai yace ya kai Umar na ba su aminci Umar yace ukhruju fi la'natillahi wa ghadabihi ku fita a cikin tsinuwar Allah da kuma fushi na Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarci Umar an yukhrijahum min almadinati ya fidda su daga cikin garin Madina domin sun zo da abin da yake munkari sun zo da abin da ba shi ba kafirai sun shayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tayyaye irin waɗannan wataran sun zo wajen Abu Talib babbansa suka ce wannan dan uwan naka Muhammad da yake karkashin kulawarka a tambaye shi idan wani aljani ne yake zuwa mai yake mai waswasi yake zuwa yake cewa an mai wahayi haka suke fada domin suna kiyastawa ne da mawakan su domin duk wani mawaki a cikin Larabawa su suna kudirin cewa aljani ne yake karantar da shi waka to sai suke gani annabi sallallahu alaihi wasallam tunda abin da yake yi ya zo da shi na alqurani wai yayi kama da waka sai suka ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne kenan akwai aljani da yake karantar da shi yake mai waswasi mai da wanda daga cikin su yake fada wa inni wa kullu sha'irin min al-arab shaytanuhu untha wa shaytani dhakar yace ni da duk wani mawaki daga cikin Larabawa shaydaninsa sauran mawaka na Larabawa inji wannan da yake alfahari yace shaydanin sauran mawaka duka mata ne ni kuma shaydani na namiji ne wato yana so yace yafi su to wannan shine kudurin su suka ce in abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani wani aljani ne da ya kasa tun kudin shi zamu nema mai daga cikin likitoci ko a ina suke a duniya su warkar da shi idan dukiya yazo tarawa zamu tara mai dukiyar da sai yafi kowa kudi a garin Makka idan mata yake so zamu zaba mai waɗanda suka fi kyau a cikin mu idan mulki yake so zamu nada shi ya zama shugaba akan mu ku duba duk yadda suke son duniya amma suka hakura da ita wai saboda abar kira zuwa ga tauhidi to duk rikicin fa da ake a duniya yanzu akan la ilaha illallah ake yi akan tauhidi ake yi kuma da musulmai ake rikicin shi yasa zaku ga sauran al'ummomi na kafirci gabaki ɗaya suna iya sulhu a tsakanin su sai dai lokacin da duniya ta hada su amma ba za ka taba ganin lokacin da aka samu kafirai sun yi sulhu da musulmai ba za ka samu wannan lokacin ba sai dai idan musulmai sun fi karfin a taba su suna da shiri da tanadi to a lokacin za ga kafirai sun rabu da su amma ba dan wai suna son zaman lafiya ba a'a sai dan musulmai sun fi karfin a taba su to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayar shi ma Ibn Jarir karkashin wala tuti'il kafirina wal munafiqina abinda yake fada sai ya kawo wata magana ta daban ko wani sababi na daban su kuma a na bar waccan maganar ita nake nema da suka zo wajen Abu Talib suka ce ka ga taimu in kudi yake so za mu bashi in mulki yake so za a bashi in dukiya yake so duk abinda yake so za a bashi a daina wannan kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kira zuwa ga tauhidi Abu Talib sai ya zo ya fada wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda mutananka suka zo da shi shine zuwa na biyu da sun zo da barazana abun bai yi ba sai suka zo da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunahu yace wallahi da za su sanya rana a tafin hannuna na dama sanya wata a tafina na hagu akan in bar wannan al'amari kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kira zuwa ga adalci kira zuwa ga halaye na kwarai yace wallahi ma taraktuhu bazan bari ba hatta yuzhirahu Allah wa hasi Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan addinin nashi ya dora shi akan sauran addinai aw ahlika dunahu ko kuma halaka ce ɗayan biyu ne zai faru ko dai addinin Allah ya nasara ko kuma zamanto bana numfashi to me yake nufi da ko da za a sanya rana a tafin hannunsa a sanya wata malamai suka ce karshen mulki kenan kai za ka yi izini ranar ta fito kai za ka yi izini wata ya fito ai karshen mulki kenan to ya ce ko wannan za su bani ba zan bari ba su mutanen kwarai suna kallon abin da yake wajensu na gaskiya a matsayin kima wani abu da yake da tsada matuka da babu wani abu da ya kai shi. Shi yasa an baiwa Kisra labari cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne masu karfin imani, babu wani abu da zai sa sujada baya, tsoratarwa, azabtarwa, kwadaitarwa, duk abin da zaka yi sahabi ba zai taɓa barin addini ba. Yace idan aka je yaki a kamo mai ɗaya daga cikin su, da aka je Allah madaukakin sarki ya kaddara Abdullahi ibn Hudhafata As-Sahmi ya fada hannunsu suka kai shi, yace a'ridu alayka an tatanassar, ina maka tayin ka zama dan Kirista. Yace hayhat, yace wannan yayi nisa ba za ka samu ba. Yace in na raba mulki na, na baka rabi na dau rabi za ka zama Kirista. Yace ba naka mulkin ba, ka bani duka da sauran mulkin ajamawa, sauran al'ummomi kenan da mulkin larabawa, yana nufin da mulkin kasa gaba daya in zama ni ne sarki. Me fada aji na farko a duniya? Yace ba zan bar musulunci ba. Yace idan aqtuluk, yace to zan kashe ka. Yace ka aikata. Aka sanya shi a fursana, sai da ya kwanaki bai ci ba bai sha ba, aka ce sai da wuyansa ya kare, wato ya lankwashe saboda tsananin kishirwa kafin ma a zo maganar yunwa. Yace a kai mai nama na alade da kuma giya, suka kai mai ya duba ya gani, yaki ya ci ya ki ya sha. Sai wani daga cikinsu shaidani mai shubuhohi ya zo ya ce, ai a addininku an halatta muku wannan, za ku iya ci a bisa larura. Ya ce na fi ka sani, amma ban ci ba ne saboda kada irinka su je su yi wa musulmai dariya. Ce ga sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da muka kamo shi, da muka azabtar da shi, da muka jiyar da shi yunwa, ai ga abin da yi. Kai kuma wane ne da ba sahabi ba, me za ku iya yi? Shi ne malamai daga cikin irin wannan da sauran abin da suka fahimta na ayoyin Alkur'ani da hadithai suke cewa shi mutum duk wanda ya kasance abin koyi dole ya haƙuri akan cutarwa, ya jure mata, domin kada ya amsa wa kafirai, ya ɗauki sauki da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, ya zamanto kuma ya fitini wasu da basu da ilimi. Imamu Ahmad lokacin da aka zo aka kawo bid'a mai girma a zamaninsa, suka zo suka ce kalma ɗaya kawai zai faɗa, ya yadda da wannan bid'ar. In ya yadda da ita za su sake shi, za a karrama shi, za a mai abubuwa da yawa. Imamu Ahmad ya cewa waɗanda suke kulle shi, ku bi ta kuleka, menene a waje? Ce da suka bi ta sai ga almajirai da alkaluma da takaddu. Ya ce to jira suke in faɗa. Ya ce wallahi ba zan ɗau alhakin zanubaina ba da zanuban waɗannan har zuwa ranar tashin alkiyama. Imamu Ahmad yana cewa ya yadda da ita, da yanzu muna nan muna tari, da yanzu ana rikici. Ce ai Imamu Ahmad ya faɗa, ai Imamu Ahli Sunnati ya faɗa, wannan yayi ta kokarin karewa, wannan yayi ta kokarin suka, amma ya ce ba zai isa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba da irin wannan zunubin. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri da irin wannan cutarwar da suka yi masa, duk ta yin da suka mai bai karɓi ko ɗaya daga ciki ba. A ƙarshe ya bar duniya yana mai cewa lakum dinukum waliyadin, ku je ku riƙe addininku da tafarkinku da ɓatarku, nima zan riƙe nawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Al-Imam Al-Qarnati a daidai wajen da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa da'a adahu, kada ka yi wa kafirai da munafukai biyayya, ka bar cutar da su. Ya ce wannan ana fassarawa kamar yadda ya gabata, ana fassarawa ta fuskoki biyu. Ko dai wa da'a adahum, ka bar cutar wadda suke yi maka, ka kau da kai, ka ci gaba da wa'azi, karka karaya, ko kuma kai kada ka cutar da su. Domin barin cutar da su da haƙuri da za ka yi, da dama da ka samu a kansu, amma ba ka yi hukuma ba, wannan zai sa su yi tunani su sake dawowa ga Allah maɗaukakin sarki. Kuma wannan fa'idar ta tabbata da aka buɗe garin Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam isa aka kawo kafirai na Makka a lokacin, aka zuba su a gaba ga ɗakin Ka'aba, ya ce musu mata gunduna anni fa'ilun bikum, wai me kuke gani zan yi da ku? Cikinsu akwai wanda ya kashe sahabi, akwai wanda ya yi wa musulunci makirci, akwai waɗanda suka tura a kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansu ma sun halarci wajen, Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi. Babu masu laifin da babu a cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu, ya ga fuskokinsu, ya san su. suka ce akhun karim wa ibn akhin karim, dan uwa mai daraja, dan gidan mutum mai daraja, dan manyan mutane. Yanzu ne suka sani, amma da mutumin banza, mutumin kaza, mutumin kaza, inda ya kama su sai suka tuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kirki ne, dan masu kirki. Sai ya ce izhabu fa antum mutlaqa, ku tafi kuna sakakku, an yafe muku. Ai da suka tafi duka, dawowa suka yi, suka zo suka musulunta. Haka mutanen Taif da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je suka jefe shi, kissar da an santa. Mala'ika Jibril ya sauko ya ce tare da ni, ya mai sallama ya ce tare da ni akwai malakul jibali, mala'ikun duwatsu. Mala'ikun duwatsu ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadithi ya zo, ya ce in shi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, idan ka so waɗannan duwatsu da Taif take tsakaninsu in kwankwatsa su tsakanin waɗannan duwatsun. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah la yushrik bihi shay'an, ina fatan dai Allah ya fitar daga tsatsansu waɗanda za su bautata wa Allah madaukakin sarki ba sa tarayya da shi da komai. Kuma shine abin da ya faru yanzu. Taif gari ne na kafirai ko garin musulmai? Gari ne da yake kusa da garin Makka. Gonakan mutanen garin Makka sune can Taif. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tawakkal ala Allah, ko ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Malam Ibn Jarir ne yake cewa ka fawwala al'amarinka, wato ka jingina ga baki daya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa thiq bihi, ka yadda da Allah madaukakin sarki. Fa innahu kafika jami'a man dunahu, domin Allah madaukakin sarki ya isar maka duk wanda ba shi ba. Ina tsoron wani kace Allah madaukakin sarki yafi karfin wannan. Arziki kake so a wajen Allah madaukakin sarki shine yake da khaza'in as-samawati wal ard, shi yasa aka ce ka yadda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana, da za ku dogara ga Allah madaukakin sarki, ko da kuna dogaro ga Allah matukar dogaro a gare shi, da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye. Babu ajiya, babu rumbu, babu ajiya na gobe, babu kaza, amma tsuntsu ba zai wayi gari ya yammatu da yunwa ba, ba a taɓa yin tsuntsun da ya kwana da yunwa ba, kuma ba za a yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za ku dogara ga Allah da irin wannan arzikin za a muku, kun daina ajiya, kun daina cefane, kun daina kaza, ya ce amma duka abin yana komawa ne zuwa gare ku. Shi yasa muka ji cewar mu muke yi wa kanmu hasada. Wallahi da mun bi Allah subhanahu wa ta'ala, mu musulmai da za mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai mana. Ga ayoyi nan a cikin Alkur'ani da ba su da wahala wajen fassaruwa, ba su da wahalar fahimta. Allah ya ce ku yi kaza zan ba ku kaza, ku yi kaza zan ba ku kaza. Babu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan da muka yi sai wasu 'yan kaɗan da ba a rasa ba a cikinmu. Subhanahu wa ta'ala ya ce wa kafa billahi wakila, ai wa hasbuka billahi qayyiman bi umurika, Allah madaukakin sarki ya isan maka, ya wadatar, ya kasance tsayayye akan al'amuranka. Ba shi ne aka ce mana alhayyu alqayyum ba, mai cikakkiyar rayuwa tsayayye akan kowace halitta, ko kuma kowace halitta tana tsayuwa da Allah in Allah ya janye tallafinsa, a barin halitta zance ya kare. Ya ce wa hafizan laka, kuma Allah madaukakin sarki shi ne mai tsare ka, subhanahu wa ta'ala shi ne mai kare ka, shi ne wa kafa billahi wakila. To shi yasa Imam Al-Qurtubi yake cewa anan an kunshi alƙawari ne da nasara da Allah madaukakin sarki zai bai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe. Wato je ka ci gaba da da'awa, Allah madaukakin sarki zai tare maka duk wani fada da zai taso daga gefen kaburancin da aka ce karka yi musu biyayya, da waɗancan munafikan da aka ce karka bi su. Ka je ka yi ta wa'azinka, ka je ka ci gaba da al'amarinka. Shi yasa wannan ya zo a cikin Alkur'ani so da yawa. Taha ko yace ma anzalna alayka alquran litashqa, ba wannan ba. Can tasim mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minina, Allah madaukakin sarki ya hana manzansa wannan kunci da yake samu dangane da rashin imanin waɗannan kin musulunta su, yace rabu da su, ba su karba ba, wasu za su karba. Wama anta alaihim bijabbar lasta alaihim bimusaytirin, suna cewa kai ba mai tirsasawa bane akan su. In kai wa'azi shikenan ka isar abin da ake so sako na Allah madaukakin sarki ya isa. In ya isa mutane su karba ko kar su karba, ba wannan ba akan kai yake ba. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtum
Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati har zuwa karshe malam gumi yake cewa siyakin ayoyin ya sake komawa zuwa ga abinda ayoyi musamman na farko farko da muka fara karantawa akan abinda suke magana akai na gusar da munanan al'adu na jahiliya da kuma misanya su da halaye na kwarai halayen musulunci ababan yabo kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rushe al'ada ta dan hankaka at-tabanni mutun ya maida dan wani nasa wannan ma Allah madaukakin sarki ya zo zai sake rushe wata daga cikin al'adu munana da suke a cikin jahiliya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah suka yi aiki da shari'ar sa idan nakahtumul mu'minati idan kuka aure yan uwanku mata mu'minai wasu suka ce hatta ma wadanda ba mu'minan ba amma dai an kawo abin da yake galibi ne domin musulmai sun fi auren yan uwansu musulmai duk da an halatta musu su aura daga cikin ahlul kitabi domin matan musulmai sun fi daraja sannan an fi kwadaitarwa akan aure su duk da wancan an halatta yace idan kuka aure mata mu'minai thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun sannan kuka sace su gabanin ku shafe su sun karanta tumassuhunna wato gabanin ku take su ku tara da su kuka sace su an daura aure bata tare ba aka yi saki menene hukunci za a ji a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yace ga hukunci fa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da akan su na idda ta'taddunaha da za ku kirga musu malamai suka ce da watanni ko kuma da jini ba wata idda da za ku kirga musu ko ta kwana daya ai ba ta tare ba suka ce a ranar in ta sake samun wani miji tana iya daura aure malam gumi yake cewa domin ita idda ana yin ta ne domin abu uku istibra'u ar-rahim wa hifdhu an-nasabi wa nafyu ash-shakk ana yin idda shine zaman da mace take yi ba tare da aure ba lokacin rabuwar saki ko kuma mutuwa yace domin a gane wofantar mahaifa daga halitta ko kuma kiyaye nasaba za a iya zuwa cikin nata bai fi kwana biyu ba kwana uku wanda in an yi scanning ma ba za a iya gani ba sai ta je ta auri wani kuma ta tafi da wannan cikin idan aka zo za a jingina wannan miji na biyu bayan ba ɗansa ba ne to an ce mace ta zauna waɗannan kwanaki waɗannan watanni wannan lokaci domin a gane cewar akwai cikin ko babu kuma domin a kiyaye nasaba yace wa nafyu shakki domin a kore duk wata shakka ta cewar akwai wannan cikin ko kuma babu shi kuma domin a kare husuma da rikici da fitina a gaba wani zai iya zuwa ya ce ai ɗansa ne wannan wancan miji na farko na biyu ya ce ba haka ba ko kuma na biyun ya ce ai ɗan wancan ne shi kuma ya ce a'a bai san wannan ba ai ta riga ta fito ta auri wannan da duk wata hanya da mutane za su zo su yi husuma Allah maɗaukakin sarki ya katse in ka ga musulmai sun yi husuma daga fahimtar su ta taso kaga sun yi sabani daga fahimtar su ne ta taso malaman su kenan amma a ainihin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar babu wani abu da yake cin karo da juna kamar yadda Ibn Khuzaimah yake fada laysa thamma hadithain muta'aridain faman wajada thamma faly'atini bihi li'ulifa bainahuma yace duk duniyan nan babu hadisai biyu yana magana kan hadisai da suke cin karo da juna duk wanda ya samu to ya kawo insha Allah zan hade mai su to Allah subhanahu wa ta'ala yace idan kuka auri mata mu'mine sa'annan kuka sake su gabanin ku shafe su dan ana nufin tarawa saduwa yace fa malakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wata idda akan su da za ku kirga subhanahu wa ta'ala yace ga kuma abin da za a yi famatti'uhunna ku ba su abin da za su ji dadi da shi shine ita ce kyautar saki amma shin duk wacce aka saka ake bayo wannan kyautar ko kuma sai irin wannan wacce an daura auren aka sake ta wani abu biyo baya ko kamar abin da yake faruwa a yanzu a wajen biki a wajen kaza ya fada ta fada har yazo shi dan ya shigo tsakani a ce an yi saki an sha samu to irin wannan ne ake bata irin wannan abin jiyar da ita dadi ko wannan kyautar ta saki ko kuma duk matar da aka saka za a bata wannan kyautar za mu ji abin da malamai za su fada insha Allah to wasu suna cewa matar da ba a yanka mata sadaki ba aka daura aure wani zai ce ba a san sadaki ba kuma aka yi aure ana yi idan aka tashi za a bata sadakin makamantanta daga cikin mata wanda suke sa'anninta waɗanda suke matsayinsu ɗaya shi za a duba nawa ake ba su me ake ba su sai a zo a bata domin ba ta gaza su ba to idan ba a yanka wa mace sadaki ba suka ce za a bata rabin sadaki domin ba ta tare ba daga zaran ta tare ta cinye sadakin ga baki daya amma idan ba ta tare ba fa nisfu ma faradtum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa na'am wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna
la junaha 'alaykum in talaqtumun
وتعالى يتي باب لي في اكنكو ان طلقت منين ان طلقتم النساء اذا كوكا سكي ماتا ما لم تمسوهن متكر بكو شافي سو با او تفرضوا لهن فريضه حكم بكو ينكا مسو سداكي با سبحانه وتعالى يتي ومتعوهن كجيد دسو دادي على الموسع قدره ده وندا اكا يلوتا مي gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi mawadaci ne shi ya mata kyauta mai girma haka muqtiri wanda aka kuntata arzikin sa shi ma gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi in wancan zai iya bada miliyan 1 shi sai ya bada abin da zai iya bayarwa 30,000 ne 20,000 gwargwadon dai abin da Allah madaukakin sarki ya bashi insha Allah za mu ji wannan a gaba mata'an bil ma'ruf Allah madaukakin sarki yace abin jiyarwar dadi bil ma'rufi da kyautatawa wasu daga cikin malamai suna cewa duk inda aka ce da kyautatawa ana komawa ne zuwa ga abinda mutane suka fi sani zuwa ga urfi idan ba ta saba wa shari'ar musulunci ba don babu yadda za a yi ka ce mata'i ko wannan kyautar ta saki da za a baiwa mace a nan dole irin wannan kyautar za a baiwa wacce take Saudiya ko ka ce irin wacce aka baiwa ta Saudiya ita za a bayar a nan wajen to kaga ka zo da abinda ba zai yiwu ba ka zo da abin da ba zai yiwu ba domin sadakin ba iri ɗaya bane rayuwar ba iri ɗaya bace wadatar ba iri ɗaya bace shi yasa Allah madaukakin sarki yace ayi abin da shari'a ta sani wasu haka suke faɗa al ma'ruf ma urifa husnuhu min ash shar'i suka ce shi al ma'ruf shine duk abin da aka gano kyansa daga shari'a munkari kuma abin da shari'a ta zo ta ce ba shi da kyau ko kuma daga cikin shari'a aka gano munin sa yace wasarrihuhunna sarahan jamila ku sake su saki wanda yake kyakkyawa saki kyakkyawa shine wanda babu cutarwa a cikin sa babu hana haki a cikinsa babu tona asirin juna, a cikinsa babu zage-zage, babu dake-dake, kamar yadda mutanen jahiliya suke yi da matansu. Malam Ibn Kathir yake cewa wannan ayar mai daraja ta kunshi hukunce-hukunce masu yawa, minha itlaqun nikahi ala al-aqd wahdahu. Daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen akwai sakin kalma ta aure akan kulla auren, nikah ana nufin kulla auren. Yace duk cikin alqur'ani babu wata aya asrahu fi dhalika minha, babu wata aya da tafi fitar da wannan ma'anar fili kamar wannan. Aure amma ana nufin mai kullawa ba tarewa ba. Wa qad ikhtalafu fi nikahi, yace hakika sun yi sabani dangane da sha'ani na aure. Shin idan aka ce annikah wannan kalma tana gaskata akan kulla auren ne kamar yadda muke faɗa daura shi, ko kuma akan saduwa tarewa kenan? Yace malamai sun tattauna sun tafi zuwa ga faɗa-faɗa uku. Wasti'malul qur'ani innama huwa fil aqdi wal wath'i ba'dahu illa fi hadhihi al aya, yace dukkan abin da yazo alqur'ani idan aka ce nikah ana nufin da aure da tarewa a haɗe lokaci guda, yace in banda wannan ayar. Ita ce kawai aka yi amfani da kalma ta annikah, la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna, a'a ba wannan ba, afwan, ya ayyuhal ladina amanu, wannan da muke karantawa, idza nakahtumul mu'minati, ko idan kuka aure nakahtum daga nikah. Yace wannan ayar ita ce kadai a cikin alqur'ani ji Ibn Kathir da aka yi amfani da kalma ta nikah ana nufin daura aure shi kadai, amma yace duka sauran ayoyin duk inda wannan kalmar ta zo ana nufin da auren da tarewa lokaci guda. Yace wa fiha dilalatun li ibahati talaqil mar'ati qabla ad-dukhul biha, lalle cikin wannan akwai abin nuni na halaccin sakin mata gabanin mai gabaninta tare, gabaninta tare ya halatta a yi wannan sakin. Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah yake cewa fadin Allah madaukakin sarki, idan kuka saki mata, idan kuka auri mata mu'minai sa'annan kuka sake su gabanin ku shafe su ku tara da su kenan gabanin su tare, yace to babu wata idda da za ku kirga musu. Yace ajma'ul ulama ala annahu idha kana at-talaqu qabla al-masisi wal khalwati fala idda, malamai sun hadu cewa lalle idan saki ya kasance kafin a shafi mace, kafin a keɓance da ita kamar yadda ake faɗa a saki labule, fala iddata, babu idda a kanta. Domin duk abin da ake so a gano ta dalilin idda ba su ma faru ba, ba ta tare ba, balantana a zo a yi maganan ciki ko ba ciki. Yace wa indana, mu a wajenmu su Hanabila, annal khalwata tujibul idda, ai miji ya keɓance da matarsa ma kawai wannan yana wajabta idda. Iya keɓancewa suna cewa al-khulwatu sahiha, ingantacciyar keɓancewa wanda su kadai ne a wajen sai mahaliccinsu subhanahu wa ta'ala suka ce in aka yi wannan da mace a yana wajabta idda. Imam al-Qarnati yake cewa fadin Allah madaukakin sarki, idan kuka saki mata mu'minai, idan kuka auri mata mu'minai afwan sa'annan kuka sake su gabanin ku shafe su, ma'anahu suqutul iddati 'anil mutallaqati qabla ad-dukhul, abinda wannan ayar take nufi shine faduwar idda da sarayarta a barin wacce aka sake ta gabarin ta tare. Fan nikahu fil ayati huwa al-'aqd, abinda ake nufi da an-nikah a wannan ayar shine daura auren kullar shi kadai. Yace wal massu huwa al-jima', shi wannan shafan macen da aka ce shine tarawa da ita. Yace fadin Allah madaukakin sarki, famatti'uhunna, ku jiyar da su dadi ta hanyar kyauta da za ku basu. Za mu ji me yasa aka ce a bada wannan kyautar a gaba daga bakin Malam As-Sa'di. Yace wannan kuma yaqtadi mut'atal mutallaqati qabla ad-dukhul, ya kunshi jiyar da wacce aka sake ta gabanin ta tare, ya kunshi jiyar da ita dadi. Yace daidai yake, furida laha am lam yufrad laha sadaqun, an yanka mata sadaki ko kuma ba a yanka mata sadaki ba, yace wannan ayar ta kunshi haka duk matar da aka sake ta kawai a bata wannan kyautar da Allah madaukakin sarki yace a bata zamu ji me yasa aka ce a basu yace wa qawluhu ta'ala fil baqara fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara da aran ma ya karanta mana in kuka saki mata gabanin ku shafe su sannan kun yanka musu sadaki to ku ba su rabin abin da kuka yanka musu na sadaki an daura aure aka ce sadaki 100,000 an zo wajen biki da wane ne shedan yazo ya shiga yace ya sake ta wannan duk ya faru to yanzu zai karbi 100,000 misali idan muka kaddara shi kadai ne sadakin a al'ada babu komai sauran abubuwan da yayi ba sa ciki ba zai karbi darin ba fa nisfu ma faradtu sa'a zata ci rabin sadakin idan ta tare ta cinye sauran rabin daga kullu aure ta ci rabi idan ta tare kuma ta cinye sauran rabin yace wannan ya kunshi annal mutallaqata qabla ad-dukhuli wa qad furida laha yajibu laha nisfu as-sadaqi wa la mut'ata laha wannan ya kunshi cewa lalle matar da aka sake ta bayan daurin aure kafin ta tare kafin a kai ta gidan mijin in dai an ambaci sadakin ta an daura aure a bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sadaki 100,000 to yajibu laha nisfu as-sadaqi ta ci 50,000 a cikin wannan darin daga daura aure kuma aure ba abun wasa bane daga daura aure akwai hukunce-hukuncen da suke biyo wa dewa na farko shine mace ta ci wannan rabin sadakin daga zarar an tare ta cinye sadakin gabaki daya na biyu idan mijin ya mutu zata mai idda watanni 4 nan da kwana 10 zata yi idda shi yasa malamai suka ce aure ba kayan wasa bane ba abun wasa bane ba al'ada bace ba kamar yadda mutane suka dauka bane daga zarar an ce an kulla za ka ga an kulla mutane suna dariya ba su san girman abin da aka kulla ba to daga ciki akwai waɗannan hukunce-hukuncen ana gama daurin aure wannan sun hau ta ci rabin sadaki sannan inda zai fadi ya mutu a lokacin Allah subhanahu wataala ya ja kwanansa shi wanda ya yi auren inda zai fadi ya mutu to zata mai idda suka ce wannan yana daga cikin wajajen da shi aqdu wannan daura aure yake bambanta yana daga cikin wajajen da daurin aure yake bambanta ko kuma cin sadaki afwan ibada mu wa qad ikhtulifa هل هذه الايه ناسخه لايه البقره او منسوخه بها to malan anan yace an yi sabani wannan ayar da muka karanta ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah idan kuka auri mata mu'mine sa'annan kuka sake su babu wata idda da za ku girga musu wato daga lokacin da aka sake su in ta samu wani miji a wannan ranar juma'ar za a iya dora mata wani auren don bata tare ba to da wannan ayar da aka karanta mana idan kuka sake su gabanin ku shafe su wato gabanin su tare bayan kun yanka musu sadaki to sun ci rabin abin da kuka yanka musu to malam ya ce an yi sabani shin wannan ayar ta soke ayar suratul baqara ne ko kuma ayar da take cikin suratul baqara ta soke wannan wato me yake nufi a can Allah madaukakin sarki ya saki hukunci cewa duk wacce aka sake ta za a ji yadda ita dadi nan ana magana akan wannan matai idan nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن كجيد دسو دادي تو wannan kyautar da za a baiwa mace na saki shin yake banci iya wacce aka sake ta kafin ta tare ne ko kuma ya kunshi duk matar da aka sake ta ko wani irin saki ne wacce ta tare da wacce bata tare ba shine abinda malam yake faɗa idan ka ce wannan ayar ta shafe ayar suratul baqarati ko idan kace wannan ayar ta shafe ayar suratul baqara kenan kana nufin iya wacce aka sake ta bata tare ba ita ce za a bata kyauta ta saki ita ce wacce za a bata kyauta ta saki shine abinda malam yake faɗa wa yumkinul jam'u bainahuma za a iya hadewa tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu bi an takuna ayatul baqarati mubayyinatan لهذه آية سورة البقرة تكسن شيء تنا بياني أكن ونن mukhassisa li'umumiha, wato tana kebance gamewar waccan ayar. Me gamewar shine duk wacce aka sake ta za a bata irin wannan kyauta ta saki Allah subhanahu wataala ya shirye da mu. Imam al-Tabari yace cikin wannan ayar akwai matsaloli kamar guda bakwai, zan ambata mana wasu ne daga ciki domin lokaci yayi. Yace na farko, fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhalladhina amanu idza nakahtumul mu'minati, yace lokacin da kissar Zaidu ta gabata da yadda ya saki matarsa Zainab, kuma ya kasance ta tare, ta riga ta tare a gidansa, kaga ita bata cikin waccan ayar. Sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta, ko kuma Allah madaukakin sarki ya aura mai ita bil ahra. Sai Allah madaukakin sarki ya fuskantar da zance ga mu'minai li hukmi az-zawjati tatluqu qabla al-bina. Sai Allah ya bada hukunci a wannan ayar da muke karantawa dangane da matar da aka sake ta gabanin ta tare, shine bina'u. Wa bayyana zalika al-hukma lil umma, Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin ga al-umma. Fal mutallaqatu idza lam takun mamsusatan la iddata alaiha bi nass al-kitab wa ijma' al-umma, duk matar da aka sake ta idan ba a shafe ta ba, in ba a kebance da ita ba, in ba ta tare ba, to babu idda akan ta da nassi na al-Qur'ani da kuma haduwar malamai. Fa in dakhala biha fa alaiha al-iddatu ijma'an, in kuma ya tare da ita to lallai akwai idda akan ta a wajibi. Yace na biyu, lallai an-nikahu haqiqatan fil wat'i, wannan kalma ta an-nikah ta al-Qur'ani yafi zuwa da ita a babi na aure. Yace kalma ce da take haqiqa a wajen mai saduwa. Wa tasmiyatul aqdi nikahan limulabisihi lahu min haythu innahu tariqun ilayhi, amma a kira daura aure da matsayin nikah to an yi ne domin yana tare da shi ne a koyaushe. Kuma wannan kullu auren da sigar da za a yi shi ne ita ce hanyar da take kaiwa zuwa ga me, zuwa ga kebancewa da kuma saduwar su ma'auratan. Yace wa nadhiruhu tasmiyatuhul khamra ithman, tasmiyatuhumul khamra ithman, yace abinda yake kama da wannan shine radawa giya suna da aka yi da ciwar mai lefi, ce sunan mai sunan giya sai su ce maka lefi, domin in dai aka sha giya sai an aikata katowara dole ne, to shi yasa sai aka bata suna da natijarta da abinda take kaiwa zuwa gare shi, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, yana saukar muku da arziki daga sama. Ka taba gani an yi ruwan kudi, ruwa ake yi na sama, amma kasancewar ruwan shine sanadiyar samun duk wani arziki. In aka daina ruwa har kudin da yake hannunka zaka rasa, ba maganan zancen abinci ba, kudin ma ba zai samu ba, kamar ruwan kamar shi yake jujjuya komai. To Allah madaukakin sarki sai ya ambaci ruwan sama da abin da yake kaiwa zuwa gare shi, wato na samun arziki, amma ai ruwa za a ce yana saukar muku da ruwa daga sama, a sai ce yana saukar muku da arziki daga sama, sai su ce maka an dauke wani abu. Allah yana saukar muku da abin da yake kai ku zuwa ga samun arziki. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Yace na uku, malamai sun kafa hujja da wannan aya cewa thumma tallaqtumuhunna, idan kuka auri mata mu'minai sa'an nan kuka sake su, da aka yi amfani da in kuka aure su sai kuka saka, sai yace anna talaqa la yakunu illa ba'da nikah, lalle babu wani saki a musulunci sai bayan an daura aure, ba zai ce inna aureta na sake ta ba, suka ce bata saku ba, wannan lagau ne, ai bai aura ba tukunna. Lokacin da aka kulla aure ta shigo ismarsa, igiyarsa tana karkashin kariyarsa, idan yace ya sake ta ta saku, amma gabanin nan yace duk matar da ya aura ta saku, suka ce wannan bai ayyana ba. Amma wasu daga cikin maluma suka ce idan ya ayyana kabila ko gari ko suna, yace inna auruwance ta saku, akwai wanda suka ce su a wajensu ta saku. Shi yasa mala anan yake cewa fa inna dhalika la yalzamuhu, in yace inna auru mata ko duk matar da na aura ta saku gabanin kulla auren, yace wannan bai lizumce shi ba. Wa qala hadha nayyifun ala 30 min sahad sahibin wa tabi'in wa imamin, yace sama da mutum 30 daga cikin sahabbai da tabi'ai da kuma jagorori ababan koyi a musulunci sun tafi akan wannan fatawar. Yace Imam Bukhari ya ambaci kusan mutum 22 da suka bada wannan fatawar, cewar babu saki sai bayan daurin aure. Yace an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la talaqa qabla nikahin, ai babu saki gabanin aure. Wa ma'anahu abin nufi an at-talaqa la yaqa'u hatta yahsul an-nikah, saki baya aukuwa sai bayan an daura aure. Habib ibn Thabit yace an tambayi Ali ibn al-Husayn dangane da wani mutum da yace wa matarsa in tazawwajtuki fa anti taliqun, in har na aure ki to kin saku ba daura auren ba. Fa qala laysa bi shay'in, yace wannan ba komai bata saku ba. Zakara Allahu azza wa jalla an-nikaha qabla at-talaq, Allah madaukakin sarki ya ambaci aure gabanin saki, wato sai an daura aure kafin ayi saki. In kuka auri mata mu'minai sa'annan kuka sake su, sai da kuka aura kuka saka gabanin ku shafe su, saboda haka babu wata idda da za ku kirga musu. Yace wasu daga cikin maluma sun ce inna talaqal mu'ayyanati ash-shakhsi aw al-qabilati aw al-baladi lazimin qabla an-nikah, su kuma suka ce abun fa hukuncin ba a sake ki haka ba, lalle sakin duk matar da aka ayyana in na auri wance ya faɗi sunanta kuma an san ta, ko kuma an san garin su, ko an san kabilar su, yace wannan yana lazimta koda kafin aure akai nan ya ayyana. Ba ce waye suka ce yana da bambanci da mutum yace in na auri mace ta saku, ko duk matar da na aura na sake ta, bai yi auren ba, bai babu ma nema, babu kai tambaya, ba bayarwa, ba komai, babu matar ma, yace in ya aura ta saku. Suka ce wannan yana da bambanci da in na auri wance ta saku. Suka ce wanda ya ayyana mace, ko ya ayyana gari, ko ya ayyana kabila, ya faɗi wani abu dai da zai kai adire shi zuwa ga wata mata, suka ce to wannan yana iya aukuwa. Sai malam yace daga cikin waɗanda suka faɗi wannan zancen akwai Imam Malik da ɗaukacin almajiransa, wa jam'un azimun min ulama'i al-umma, yace da kuma wani gungu mai girma daga cikin malaman wannan al'umma. Wa qad mada fi bara'ata, sai yace ya gabatar da irin wannan, yace idza qala, idan yace kullu mura'atin atazawwajuha taliqun, duk matar da na aure ta ta saku, kun ga duk matar da ya aura nan bai ayyana ba, ba a san ta ba, amma inda ya aura ta saku kamar yadda yake faɗa. Yace wa kullu 'abdin ashtarihi hurrun, duk bawan da na siya daga yau na inta shi gabanin ya siya, yace lam yalzamhu shay'un, wannan ma babu wani abu da ya lazimce shi. Yace Dawud ibn Ali al-Zahiri, ko kuma me yasa aka ce ayi idda ko wancan mata aji yadda wacce aka saka daɗi, wacce aka sake ta a gabaninta tare, ko kuma aji yadda duk macen da aka saka wacce aka sake ta, idan ka ɗauki suratul baqara waɗanda suka haɗa suka ce duk wacce da wacce aka sake ta, wasu sun ɗauki waccan ayar ita kadai, suka ce a'a irin wannan matar ita ce in aka sake ta gabarin a shafe ta bata tare ba, ita ce za a bata wannan mata'i. To almuhim shi wannan abin da aka ce a baiwa mata, abin da Allah madaukakin sarki ya kasa musu daga cikin dukiyoyin maza bayan sadaki, me yasa aka ce ayi wannan? Malam As-Sa'di yake cewa amarahum bitamti'ihin bi hadhihi al-hal, Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da ajiyar da su dadi a ba su wannan kyautar, bi shay'in min mata'id dunya, da wani abu na jin dadi na rayuwar duniya. In aka ce mata'i suna cewa jin dadi da yake gushewa, shi yasa ba za ka ji an siffanta ni'imar aljanna da mata'a ba. Alladhi yakunu fihi jabrun li khawatirihinna, wanda wani abu ne da zai me zai rarrashi zukatansu, zuciyarsa da zuciyar zukatansu da suka kare da suka ji wani abu na rashin dadi, wannan zai iya zuwa ya tallafi waɗannan zukatan. Li ajri firaqihinna, saboda rabuwa da su da aka yi ana cikin shagulan, ba kuma a gama aka ce an yi saki